Daga muryar Amurka a Washington DC.
Mazararwa assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya jin mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin na FM a Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafinmu na Facebook Live a zaka ko kuma a fada da tsokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi
ayyo hadda ma bakunce
Maryam Bashir Bagaji Masu sauraro a yau Juma'a 15 ga watan Disamba shekarar 2017 zamu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma'al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma
a inda zamu tattauna da wata matashiya Munirat Sulaiman Tanimu a Najeriya don jin shin ina ta nufa ne da kungiyarta mai zaman kanta wadda take fafutukar bincike yara ƴan mata masu talla daga kan titi zuwa makaranta
kai Allah ya rufa maka asiri ya baka ba wai ya baka bane dan ka bu wasu ba ya baka ne domin kai ma ka taimaka wa rayuka da yawa a lokacin da muka fara wato kayan abinci muke rabarwa sai na ce ko bari zan fara wani project #booksovertree
menene ne tattafai a kan faranti
na ji na iban a ka guda goma da kan titi na kai su makaranta kuma dukan su goma nan boarding school na kai su na biya musu kuɗin makaranta shekara uku na siya musu mattress da pillow da blanket da mosquito net da bed sheet da school uniform da housewear da pocket money da provision of inship na kuma siya inci nika da kekunan inci na raba mu iyayen su da goma na ce to wa'annan yara na ce sun zama yara na
Idan kuna tafi a cikin shirin namu na yau za mu yi kokarin karanto sakonninku daga shafinmu na Facebook Live da ma Instagram.
To yanzu da ni da ku da masu sauraro Maryam da Safinatu dukanku za ku biyo mu domin ku ji tattaunawar da nayi da ita wannan matashiya da nace tana rajin kare ƴaƴa mata na maganan daga kan titi a bincike su zuwa makaranta maimakon a ce an kai su suna tallace-tallace wanda kuma dalilin shigowar Maryam yau in an gama wannan me zaki ce mana
zan ba ku ne bayani game da taron da aka yi dan yadda za a bunƙasa shiga harkar kasuwanci ga mata.
Yaye to mun gode. To za a biyo mu wannan ma yana nan tafi a cikin shirin na yau da gobe shirin matasa tare da ni Usman Kabarin da abokan aiki. Bismillah.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
To da muke magana a cikin shirin yau da gobe.
Kana magana da Munira Sulaiman Tanimu.
Munira Sulaiman Tanimu daga wace jiha? Wace ce ke dai a takaice?
To daga nan Abuja kuma shugaba ce ta kungiyar Stella Power, wato Green Heart Impact Foundation kuma ni ɗan kasuwa ce na kan ɗan taba siyasa kaɗan kaɗan amma.
Ai a buga ko ina da kyau ai.
Eh.
Bari mu fara da maganar menene tushen karatu da makamantansu. Zaki gaya mana?
To alhamdulillah. Idan kun ya Kaduna ce kuma a Kaduna aka haife ni a Kaduna na tashi. Na yi wata makaranta da suna Essence International School. Wato tun daga nursery har sai na kai ga SS3 ina wannan makaranta. Mahaifina ya canza ni ya kai ni FGGC Minjus. Na yi shekara ɗaya wato a nan Kano boarding school sai na dawo nan Kaduna sai na karasa a Bukar Gumi College. To bayan na kammala da wannan sai na tafi Kano na je na yi diploma a Bayero University Kano sai na dawo Abuja na karanta sociology na na samu degree na wato a University of Abuja Gwagwalada. Ban tsaya a nan ba sai na garzaya Harvard University na je na samu certificate a communication.
Harkar sadarwa kenan.
Sai na dawo Nigeria, Lagos Business School, na samu certificate shi ma a Managing Government Relations. Kuma bayan kwana biyu na ƙara kuma certificate a Women in Leadership.
Mata a shugabanci kenan?
Sai na ƙara komawa kuma dan Lagos Business School, na yi leading the 21st century. So kaga anan na dai dakatar, amma har yanzu dai akwai karfin ƙara komawa makarantar insha Allah.
Ilimi bai isa, bai yawa.
Baya yawa gaskiya, alhamdulillah.
To yawanci kin san mata, musamman irin ƙasashenmu, ana ganin cewa mata ba sa zagewa su yi ta irin wannan dogon karatun, sai kaɗan daga ciki mafi yawanci ba sa yi. Yaya aka yi kika samu yin hakan, kuma wani irin goyon baya kika samu, misali daga gida, har ya baki wannan dama?
To gaskiya alhamdulillah, ni iyayena sun yi karatu, kuma iyayena suna kai tsaye akan maganar karatu. Wannan alhamdulillah wato dama ce, kuma abu ne wanda nake farin ciki akai, saboda ina ji taimako ne daga wurin Ubangiji. Mahaifiyata lauya ce, mahaifina kuma babban dan kasuwa ne, kuma dan siyasa, amma shi ma kuma yayi karatu. So kullum abin da yake gaya mana kenan, ita ƴa mace yana da cewa ce ta yi karatu, saboda bata san halin yadda za ta kasance a rayuwa gobe. Kuma da dama mata arewa da yawa masu mun yi karatun, kuma suna kan karatun. To amma matsalan da ake samu da yawa idan suka yi karatun, ba sa samu su yi aiki ko kuma su ci gaba da wani abu da zai taimaki rayuwarsu, sai suna ya ake cewa dependent akan mazajensu. Kuma mazan nan su ma suna son a taimake su, ba wai ko da yaushe ya kamata ki dinga komawa gaban mijinki kina tambayan shi kaza da kanana abubuwan da bai kamata ba. Sai idan mace tana da karatu, wato dama ne a rayuwa mai ƙarfin ganda ita kanta za ta iya taimakawa kanta shi. To gaskiya alhamdulillah, iyayena sun yi kokarin da za su yi, yanzu kuma na kai girman da zan ƙara nema ma kaina ilimin nan a duk inda nake so, saboda Allah ya rufa mu asiri da gwargwado. Kuma a kullum so nake in ga ƴaƴa mata da kuma su ma mata suna taimaka ma wanda suke baya da su, da wanda ba sa iyawa suna taimaka musu da maganar karatun, ko kuma suna kai su makaranta, suna biya musu makaranta.
Kin ga dai yadda rayuwa take tafiya, musamman rayuwa takan yi tsanani da makamantansu. Wannan NGO da kika fara na maganar kungiya mai zaman kanta, me kika fara a kai, ya aka kike tunanin yin ta, me kika sa gaba a kai?
To alhamdulillah, wato wannan NGO din, wato Green Heart Impact Foundation, yau kusan shekara na 5 kenan ina taɓa rayukan mutane, kuma ina canza rayukan mutane alhamdulillah. Kuma ba yin kaina ba ne, ba yin Allah ne. Kuma tun da na fara wannan NGO din, kungiyana bai taɓa fita, ya je ya nemi tallafi daga wurin gwamnati ba, ko daga wurin international bodies, ko kuma any local NGOs na Nigeria ba. Wato wannan abu da nake ga masa daga tijariya ne, tun da kai ya baka, ba wai ya baka ba ne don kafo su ba da yawa. Sai na ga to, tun da dama addinance ai shi kyautatawa yana ɗaya daga cikin Islam da kuma Musulunci gaba ɗaya. Sai na ga to, ai ya kamata tun da dama mun tashi mun ga iyayenmu na yi, me zai hana ni registering company ko kuma NGO wanda zan kawo mutane da su da ta taimaka muna zagayawa wurare da dama muna taimaka bayan Allah ya baka da shi. To a lokacin da muka fara, wato kayan abinci muke rabarwa, muna zuwa wurare mu je mu taimaka mutane, kamar ungorin talakawa mu je mu taɓa ra'ayika 100, 200. Sai na zauna na yi tunani, na ce to amma abincin nan da ake bayarwa, in an ba su ba a ranar za su ci ba, ko bayan kwana uku abinci ya ƙare, me yasa ba za mu yi musu hanya da zai taimake su, da za su taimaka su ma kuma su taimaka wasu ba? Saboda kowane ya tashi magana NGO sai ya ce yana ciyarwa. To in kana da NGO mai zaman kanshi, ai ba ciyarwa kaɗai ya kamata a ce kai ba, tunda ciyarwan ma ya kamata a ce tsakaninka ne da Allah ka yi, ba sai ka fito da duniya
ka faɗa ba.
Sai na ce to bari in buɗe makarantoci na computer, in gani zan iya na taimaka ma waɗanda suka yi karatu, wato na secondary, so that su samu wayewan technology na yanzu, su yadda su iya su yi amfani da computer, saboda wannan ma su iya samun aiki a ko'ina. Dan duk yanzu kowane wurin aiki za ka ga harkan computer dole ne sai ka koya, ma za a baka aiki
dole.
To sai na buɗe a Kano, na buɗe kuma wato a Kaduna, sai na buɗe kuma a ƙauyena.
Ina ne
kawai. To alhamdulillah, yanzu kusan Saminaka.
Alhamdulillah,
kusan yara 600 da wani abu mun yayi su kuma
daga makarantun gaba daya
daga makarantun gaba daya kusan yara 600
da Allah
so yanzu haka anan samu na kai ina gina na wani kai na tunda dukkan sauran wuraren haya nake kuma biyan haya nake duk shekara domin mu dinga mu ci gaba da ba yaran mun karatu to yanzu na gina na wani kai na mahaifina ba ni fili anan kawai na wato nun samu na kai na gina na wani kai nan Allah ya yarda satin farko na January insha Allah zan bude kuma dama abin da nake yara 50 nake dauka duk wata shi to bayan nayi wannan sai nazo kuma wato wani abun takaici da abun da ya dan taba min zuciya kuma ni ina hanya zan tafi Kaduna sai na tsaya akan hanya za mu yi ziyayyan nan na su tumatu da haka da sauran su sai naga wata yarinya wato ta wuce shekara 9 da jambakiya bakin ta ta ci kwalliya kuma ga Allah akan ta kyakkyawa sun kira ta na cikin mata baiwa Allah nace ya surinki ta gaya mun tana murmushi sai nace mata me kake akan titin na tace mun aikin da kake nace wa ke turo ta tace kishiyar maman ta ba da yake ba tace ta rasu nace baban ki fa tace mun ai baya gani ita take musu talla sauran su tana kaiwa gida da sai nace mata kai amma ba ta son ki yi karatu tace mun ina so mana nace mata gaba daya abin da ke kan trade din ki nawa ne sai ta gaya mun tace mun 800 sai na cira abin da zan bata nace mata to ga nan bana ki kira ni sai ni magana muga yanda za mu yi tace mun to kina son ki karatu tace kana so ki karatu to tunda na tafi hankali na dai ya tashi na zauna na dinga tunani kwana na uku saboda ni ina da yaya shekaran yarinya na 6 kuma halin da na ga wannan yarinyan ya ta bata fi karfi ta shiga wannan halin
haka
sai naga arewa ya kamata a ce muna tunani da kokolwan kanmu za mu je mu dauko yara kanana wanda ba su wuce shekara 10 zuwa 15 mu dinga sa su aiki a gidajen mu ba mu tausayin su
ko karatun ba sai
kaga yarinya shekara 8 tana mutar tana kula da jaririyanki tana wanke tana kaza
ke kuma ya yanki sun tafi makaranta
cewa wannan abun ke kuma ya yanki sun tafi makaranta sai naga to ya kamata kwata wannan abu in ba bazan iya tsayar da shi ba ni zan zaman sanadiyya na mutane da yawa za su fara wannan abun sai na ce to bari zan fara wani project wato no to girl child hunting in Nigeria #booksovertree
dama abin da nake son tambaye ki da zuke nan menene tattafai akan faranti
yawa sai naga ya kamata mu fara mu zazzagaya mu gani mu kwashe yaran nan daga kan titi ba mu ce za mu iya kwashe duka ba
amma za iya dasawa
amma za iya ke kware da gaske kuma in kun san gana tashi ina yi
wasu za su iya yi
sai zan iya tashi na iba yara 10-10 daga kowane state kuma sannan tallafa ma iyayensu su 10 mu ba su sana'an yi to ababu wanda ba ko mutum da ya dauka ka taimaki al'ummar nan sai na ce wa kungiya na to ga abinan da zamu fara sai ka tsaya suna kallo na kai wannan ta ma san me take yi kuma ke ba gwamnati ba ke ba wani kudi ba ajiyayye kin ce zaki yi ki kwashe yara 10 kuma daga kowane state sai na ga sun maida abun wasa sai na tashi na hada abin da zan hada kawai sai suka ji ai gashi har na je Kano har na kaddamar da Kano na je na iba yara guda 10 daga kan titi na kai su makaranta kuma dukan su 10 nan boarding school na kai su na biya musu kuɗin makaranta shekara 3 na siya musu mattress da pillow da blanket da mosquito net da bed sheet da school uniform da housewares the pocket money the provision musu na kuma siya injin nika da ke kunan dinki na raba mu iyayensu ta 10 nace to wa'annan yara nace sun zama yara na ni na kai su makaranta kuma zan guri din har sai sun gama secondary school wannan injin nika da na baku ne ku ci gaba da tallafa tunda abin da kuke ga musu a tare bai wuce na 2000 ko 1000 a rana ga wannan injin nika ke mamaki dinga daga gida
a ka miki nika
kina
tafi kai karatu
kina ciyar yawa a tafi kai karatu saboda wannan yar kwara sai zaka iya canza su rayuwar su gaba daya kuma auren suke so sai ta kama makaranta sai ka samu miji fitacce wanda shi ma zai taimaka mata a rayuwa saboda shi Allah baya zaban waye zaka aura ko wa zaka kai end note da ba to haka nazo na fara da Kano state din ina suka ga da gaske fa take yi sai muka tafi nan Borno state muka je muka kai yara 12 abin da yasa kuma muka yara 12 a nan Borno saboda kowa ya san abin da ke wakana sai muka kai yara 12 makaranta muka kuma tallafa ma iyayensu guda 12 daga nan Borno muka tafi Sokoto muka je na kai yara guda 10 makaranta aka kuma tallafa ga iyayensu guda 10. Daga nan muka wuce Kaduna muka je muka kai yara 10 makaranta muka kuma tallafa iyayensu 10. Daga nan muka tafi Niger State muka je muka kai yara guda 10 makaranta muka tallafa iyayensu su 10. Yanzu zance nake ga muka yara 52 suna makaranta iyaye 52 an canza musu rayuwarsu an ba su sana'a ne. Kuma abu ne da zamu dinga komawa don kowane state ina da representative ina su suke komawa suna ganin sana'a nan na su.
Yaya ana yi ko yaya?
Sannan kowane principal na kowane state na wannan makaranta wato mun ba su membership card. Saboda su ma mu dinga jin yana ba
su zama membobi
su zama members na Green Heart Impact Foundation. To kaga abin da muka yi so ni da ma niyana zan zagaye fiksetin Allah ya yarda amma abin da nake so ne ina so da aljihuna da taimakon ƴan uwana da abokan arziki wanda suke tafi da ni ina so zan yi guda 10 da kuɗi na da jama'a na idan na yi guda 10 zan buɗe wato jama'a wanda suka ga za su iya tallafawa wani zai iya ɗaukar nauyin katifa wani ya ɗauka nauyin kuɗin makaranta amma a yanzu guda 10 nan ni alƙawari na kan makaina zan ƙara guda 10 nan kuma na yi 5 saura 5 insha Allah
wanda in aka samu haɗin kai sai kaga sun zama dubbai daga 10
insha Allah
to gaskiya
wannan tunda har mutum ɗaya zai iya tashi ya wannan ya kamata a ce mutanen mu kowa ya tashi daga bacci ya kamata a ce mu dinga abin da zai sa sai kawo cigabawa a yankin mu ko kuma in ce a kasar mu amma mutanen mu kawai so suke su yi abu da za a ce sun yi ko kuma su yi abu domin suna neman position kuma mafi akasarin waɗannan kungiyoyi wato masu zaman kansu suna yi ne domin su samu tallafi ko kuma domin su samu kuɗi wanda za su aljihun su ta yi tsakani da Allah shi yasa har yau ni ban taɓa karɓar naira ɗaya daga wurin kowa ba
yawwa to daga nan dama abin da nake son in gangara da ke kenan wace sana'a ce kike yi take rike miki wannan abin da kike
to alhamdulillah ni dai na fi shekara 10 ina kasuwanci kuma a yanzu haka ina da wato gidan gona wanda nake da kajina wanda ya kai akalla kasar zai kai shekara 5 sannan ina harka ina da motoci haka na haya da ake mun wato a cikin Abuja da kuma wanda suke daga Kano Kaduna zuwa Abuja wato motocin haya haka zo mutane sannan bayan wannan kuma ina harkan bukukuna wato
biki
ina da center ko ciki
kamar dakin taro ko filin taro na biki
yawa to ina da wannan biki a nan Abuja kuma alhamdulillah duka waɗannan abubuwa Allah ya taimake ni a ciki kuma a cikin waɗannan abubuwan da nake yi shine nake dan cire dan abin da zan cire daga ciki ina sakawa wato a nan shi kungiya na ne zaman kanshi to kaga babu yanda za ka nuna godiyanka da Allah in ba wai
ka taimaki wani
ya ba ka sana'ar da ke kawo maka kuɗi ina yi kai ka ji daɗi ƴan uwanka sun ji daɗi to me zai hana ka taɓa rayukan da ba su ma san ka ba a duniya to ni ba mai kuɗi ba ce ba amma alhamdulillah na gode wa Allah da irin zuciyar da ya bani saboda ni ba na ma so in ga na yi kwana biyu ban taɓa ran mutum ba ko kuma in ce ban taimakawa wani ba to ka wannan kai baiwa ne daga wurin Ubangiji alhamdulillah
to sai in ce Munira Allah ya sa waɗanda suke sauraron mu da mata da maza da manya da yara da su kansu matasa da ake shirin nan don su Allah ya sa sun tsinci abubuwa masu amfani da su ma za su koyi da irin wannan abu Allah ya sa a dace kuma muna miki fatan alheri
abinda kuma nake so kuma matan mu na arewa kuma da Allah dan annabi wannan sako ne na matan mu na arewa
to madallah ina jin ki
wato roko nake yi especially waɗanda suke da masu aiki yara ƙanana a gidajensu da kuma wanda kullun suna wuce masu talla da sauransu roko nake yi waɗanda suka ga ya dace su maida makaranta wannan kuɗin makarantar ba yawa ne da shi ba dan Allah dan annabi su taimaka ma waɗanda suke bayan su da waɗanda suke wahala ƴaƴan direbobin su ne ƴaƴan masu aikin su ne kowa na da shi babu wanda bai san irin waɗannan mutane ba to roƙa nake yi dan Allah dan annabi su taimaka ma waɗannan mata su ɗibe su daga kan titi ko kuma wanda suke gaban suna musu wanke-wanke da shara in ma za su maka aikin ka taimaka ka sa su a makaranta in sun yi aikin sa ka su tafi makaranta in sun dawo at least su kansu za su ji daɗi cewa kana yi masa wani abu da zai taimaki rayuwa saboda in kama wani kanka kai ma in kama kanka kuma kai kanka kai ma saboda haka da abu da rani mu dinga hangen gobe mu dinga kuma hangen nesa sanda abin da kai zai dawo gurin ka. To wannan shine shawara na na mata.
Insha Allah kuma haka za su ji ta daga kamar yadda kika bada ta.
Thank you.
Yes, nagode kware wannan.
Thank you very much. Thank you. Having me.
Ba damuwa wallahi. Allah ya taimaka. Masha Allah.
Assalamu alaikum mata. Assalamu alaikum mata. Assalamu alaikum mata. Ni na gaishe ku mata. Kuma ina kaunar ku mata. Ina san mai son ku mata. Bani san bakin ku mata. Dole ne fa na so ku mata. Dan ku banda kamar ku mata. Ku iyaye na ne mata. Kana yayye na ne mata. Ku fakanne na ne mata. Kana dangi na ne mata. Ku fajinsi na ne mata. Abokan rayuwa ne mata. Wanda ya doke ku mata. Ko fa ya zage ku mata. Ko ko ya kware ku mata. Ko ko ya cuce ku mata. Ko ya zalunce ku mata. Ko munafintar ku mata. Ko ya ha'ince ku mata. Allah shirye shi mata. Dan ku da ya son ku mata. To ba zai cuce ku mata. Ya ya san matsayin ku mata. Ba zai zalunce ku mata. Rabbu ya zabe ku mata. Daraja ya ba ku mata. Martaba ya ba ku mata. Matsayi ya ba ku mata. Girma ya ba ku mata. Daukaka ya ba ku mata. Ilimi ya ba ku mata. Kana ya yanta ku mata. Kwarjini ya ba ku mata. Karinjini ya ba ku mata. La ilaha illallah mata. Sidan abdallah mata. Babu ni sai Allah mata. Duniya sai Allah mata. Gaida bayin Allah mata. Masu tsoron Allah mata. Masu bautar Allah mata. Masu kwana sallah mata. Masu kaunar Allah mata. Har da manzon Allah mata. Babu kila wakala mata. Malam duk matsayin ka mata. Ko mai girman ka mata. Duk tilin dukiyar ka mata. Duk irin karfin ka mata. Ko mai wayan ka mata. Mace ta haife ka mata. Sufin zamani mata. Yaro dan zamani mata. Mawakin zamani mata. Ko da kuka gani mata. Mace ta haife ni mata. Ni ma na girmama mata. Mata assalamu alaikum.
Mun gode wannan kirariya. Kuma ko yau dai ne ranar mata.
Ni abinda nake kallo shine karfin ku kuke yadda shi da kanku ni a gani na fa. Saboda akwai damar da kamar yadda muke da kwakwalwa guda daya haka kuke da kwakwalwa guda daya, kamar yadda muke da hannu biyu haka kuke da hannu biyu, kafa biyu, komai daidai aka yi mana ba mai guda uku ko guda hudu. Saboda haka yanda ka karbi kanka haka ake kallon ka a duniya. Saboda haka mata ku tashi tsaye gaskiya. Yawwa, kawai shine
kafin mu karkare shirin bari mu ji wani karin bayani a kan.
Ina tafi nan da karin bayani.
Karin bayani taki.
Karin bayani na shine Maryam ta je wani taro a nan Washington game da yanayin harkokin kasuwancin mata a duniya.
Haka yake, to Maryam ba mu bayani mu sha.
To taron tattauna yadda za a bunƙasa shiga harkokin kasuwanci ga mata a ƙasashe masu tasowa da cibiyar nazarin manufofi ta Brookings Institute a nan Washington DC ta shirya ya tattaro mata 'yan kasuwa da masana tattalin arziki da ƙungiyoyi domin duba tasirin hada-hadar kasuwanci ga mata. Babbar mai nazari a wannan cibiyar, Maria Solis, ta ce akwai ɗimbin riba idan har aka taimakawa mata a ƙasashe masu tasowa suka samu shiga harkar kasuwanci. Ba shakka idan aka yi haka za su samu ci gaba sosai wajen bunƙasa tattalin arzikin yankunansu da samar da jin daɗinsu na cikin gida. Amma akwai tarin ƙalubale da ke kawo musu cikas wajen samun nasara a sana'o'insu. Alƙaluma ya nuna cewa kashi ɗaya cikin uku na duk sana'o'in duniya ne ke ƙarƙashin mata kawai, kuma waɗannan ƙalubalen an san su. Misali, mun sani cewa samun isasshen jari ga mata 'yan kasuwa na da matuƙar wahala, ko banki ya tsaya musu haka. Wani ƙididdiga mai ban mamaki shine yadda kaso 70 cikin 100 na ƙananan sana'o'i da mata ke da su a ƙasashe masu tasowa ba su da damar samun banki ta tsaya musu. Akwai sauran ƙalubale da dama da mata ke fuskanta, kamar rashin abokan hulɗar kasuwanci ko nuna musu son kai ta gefen doka, ko kuma rashin ilimin dabarun kasuwanci, ko kuma dora musu nauyin kula da iyali ka tukan.
Amma wato gida.
Haka. amma sabbin shirye-shirye da ake kullawa tsakanin kasashe da dama ya sake jaddada wadannan kasashen duniya masu bada tallafi na tunkarar waɗannan kalubalen musamman kasar Japan wadda ta ninka yunkurin da take yi na bunƙasa harkokin mata a inda take ƙarfafa kasuwancin mata a kasashe masu tasowa don taimaka musu su samu na dogaro da kai akwai bincike da ya nuna cewa kashi 90 cikin 100 dake da kashi 90 cikin 100 na kudaden da ke shigowa mata suna kashe su ne gurin inganta rayuwar iyalansu
wato in sun yi yana dawowa gida
idan aka kwatanta da maza da ke amfani da kashi 30 zuwa 40 kawai gurin
iyalansu
saboda haka akwai riba mai yawan gaske ga al'ummomi da duniyar gaba daya idan aka taimaka mu mata suka kafa kasuwanci mai inganci
to yanzu a wannan maganan kasuwanci da ake ta mata kamar misali zaki ga kasashen mai akwai masu yan kananan sana'o'i irin su dan kuli-kuli irin su dan mai irin su wani ne duka zaki ga in mace tana yin kuli-kuli a gida da mai to maimakon kiga ita ke da shago a waje da aka dauka aka kai can to sai wani ne zai ce ya siya ya sa a shagon shi sai kiga ya fi ta riba to ai ita ce tushen ne
mun kusa yanzu wata yarinya da ke burge ni a Instagram yarinya ce karama matashiya tana sai da adallan gwangwani dambu ko me illoka me illoka wannan illoka da ko madara wallahi kun da maran ina kallon sa inji kamar inflash Allah sarki wallahi abubuwan gargajiya kuma tana kuma Instagram take talla kuma zaka ga ana booking har irin a ce an booking a ce ya kare to ka gani irin Abuja kuma take kin Abuja ba irin wannan abubuwan babu to irin waɗannan abubuwan kaga da mu an ce rashin yawanci abin da ke kawo musu cikas rashin sanin ilimin kasuwanci yawanci za ka gani ba su san cewa kana sana'a ba kana ajiye record kana ajiye komai abin da ka samu wai innan ga nawa ka
kashe shigo me ya fita
nawa ka kashe
to
komai haka dai ana dai gaba daya ke ba mu tsawa gaba daya to baka san me ka samu
bai ka cinye riba ka cinye kuɗin
haka din kuma yanar gizo kaga ita wannan yarinya da ta samu wannan sana'ar tana amfani da yanar gizo tana tallatawa
wajen girar kawai
warai da gaske ta samu haɗin kaya kullu tana wurin yawo
ko tana wurin ko ta goga jambaki tana
ba zai kai ta kulliya ta dauka selfie ba
selfie yawa
kamar wannan ma munira da muka yi magana da ita ai matashiya ce kin karman yarinya ce matashiya amma ta yi tunanin wani abu na ci gaba wanda wata ma mai manyan shekaru ba ta yi ba so wani abu ne gaskiya tunani ne kowa da yadda yake tunani shi kowa da yadda yake ganin da abubuwa suke to yanzu kai kana da wannan ilimin ne mata da yawa to ga suna son su fara sana'a ba sai da za su kafa shi ba sai da za su jefa kyau da za su samu wanda zai sa su kan hanya
yau
wada musu da yadda ake abin nan
sawa a hanya yana da matukar
mutunci kuma Maryam tana makaranta sakonni kuma kai alƙawari za a karanta sakonni
muna dan kishirwar ta kwana biyu kuma sauraro suna cewa wai kake musu na Halima da Jalila ba kana nan ga tana
ga Ahmed Suleiman Bajoga yace hakika samun irin su Munira a cikin al'umma yana da matukar muhimmanci ganin irin yadda take gudanar da ayyuka na jin kai Allah ya kara mana irin su amina
kara mun dayan baki a Instagram
sai ya kusa Umar yace yadda za a ci gaba da inganta rayuwar mata shine maza su daina sako su
su kuma mata kuma su daina sako maza
sai hankali da gadan zare yace kuma yau da gobe duk wani taimako in dai babu tsari babu abin da zai yi musamman a duniyar Mallam Bahaushe
to sai kuma a shafin na Instagram inda jiya muka dore cewa ku kasance da shirin yau domin jin yadda ake inganta ya kamata inganta rayuwar mata din sai Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salam filin yau da gobe muna tare da ku ko menene Allah ya kara basira sai kuma ga Musa Hadarin Asuba Maryam yace salam yau da gobe gaskiya muna jin dadin menene muna jinjina muku ko da wani lokaci domin
to ni kuma labarin zan baku da yake kan shafin mana Instagram shine yadda aka bude asibitin Duba Raquma a Dubai
ai je shin bani dariya ai wai asibitin ma yana dauke gado ko 20 ne
gado Raquma da je 20
sun san hada ne ce miki ko dai turke ake
ai wallahi wani Raqumin yayi haka duk sai ya zanda ana rage musu karfi ko
ya kwanta ka kefekewa
garin dadi na nesa wasu
wai ungule ta leka shadda
to wasu suna muya ma muka kare wasu ma sun bude wai
dan Allah shugabanni dai a duba ku ma muna gareta ku kuje shafukan yana gizo muku dubi duk labaran mu ku ga me za ku iya yi ku inganta mana rayuwar mutanen mu ma a gida wannan shine sakon mu ma a cikin shirin yau da gobe shirin matasa gashi yau juma'a karshen mako yayi sai mu ce duka zamu tattara sai Allah ya kai mu ranar litinin mu sake juyowa da wani shirin shirin na shirin matasa yanzu kan kusan sai in ce a madadin bakon mu ta yau
Maryam Bashir Bagaji da Safinatu Sodangi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara madadin sujini na registration da engineer mu ne da ma wanda suka da mu da ku a shafin mu na Facebook live muke cewa mu zama lafiya a kasance da mu a kuma fada yanar gizo mata voahouse.com domin jin shirye-shiryen da suka gabata na yau da gobe da ma duk sauran shirye-shiryen mu mu zama lafiya hutun karshen mako kalau
Muryar Amurka yau ta tantance Da yabin ciki ta zaro zance Ba ruwanta a yau da madalaci Yau yara suka za a ban su kwarai ba za su bari ba